sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 17 ga watan Janairun shekarar 2019. Zahra Amin Fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Wani dan harin kunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manjib na arewa maso gabashin kasar Syria, inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu, abinda ya janyo ayar tambaya game da abin da zai faru in har dakar Amurka suka janye jiki daga baki daya. Tuni dai kungiyar ta'addanci ta ISIS ta dauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar Laraba, inda ta ce wanda ya kai harin bama-bama din daya daga cikin su ne.
To labaran kanin labaran kenan aka saurara. A cikin rahotannin namu za ku ji yanda wasu 'yan jamhuriyar Nijar suka koka akan wasu 'yan uwansu da dukiyoyinsu da aka kama a jihar Lagos. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Wani dan harin kunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manbij na arewa maso gabashin kasar Syria, inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu, abinda ya janyo ayar tambaya game da abin da zai faru in har dakar Amurka suka janye jiki gabaki daya. Tuni dai kungiyar ta'addancin ta ISIS ta dauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar Laraba, inda ta ce wanda ya kai harin bom din daya daga cikin mayakanta da ke a can kasar Syria ne da ya sha auna da dakarun Amurka da masu haɗin gwiwa da ita. Shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ba da shawara wa shugaba Trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki, ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar, muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ta janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan ba. Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. A wata wasiƙa da ta rubuta wa Trump, ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jami'an leƙen asiri da ke kare shugaban ƙasa da iyalinsa tare da ma'aikatan tsaron cikin gida. Amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Kirsten Nelson ta ce ma'aikatar na shirye don ɗaukar matakan tabbatar ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban ƙasa lami lafiya. Kamfanin dillacin labarai na ƙasar Korea ta Kudu Yonhap ya bayyana cewa wani babban jami'in gwamnatin Korea ta Arewa ya isa birnin Beijing na China kan hanyarsa ta zuwa Amurka, inda zai zanta da kusoshin gwamnatin Amurka din akan yiwuwar shirya wani taro na biyu tsakanin shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaba Donald Trump na Amurka. A yau Alhamis ake son ran wannan jami'in mai suna Kim Yong-chol zai isa birnin Washington, inda zai tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a ranar Juma'a kafin ya ziyarci shugaban ƙasar Amurka a fadar White House. Yonhap ya ce a lokacin ziyararsa zai baiwa shugaba Trump wata wasiƙar musamman daga shugaban Korea ta Arewa din Kim Jong-un. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Prime Minister Britannia Theresa May ta tsira daga kuri'ar da aka jefa akan amincewa da gwamnatinta kwana daya bayan da 'yan majalisar dokokin Britannia din suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewar su da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da kasar ta daga kungiyar kasashen Turai ta EU. Tsallake rijiyar da ta yi ajiya zai ba mai damar ta sake mayar da hankali akan samun wata sabuwar yarjejeniya ta Brexit ta hanyar majalisar. An ba ta dama daga yanzu har zuwa Litinin don gabatar da wani sabon shiri ga 'yan majalisa kan matakin da za ta dauka, sai dai har yanzu ba a tabbatar da kudirin da za ta gabatar ba. Mai dai ta samu ceton gwamnatinta ne bayan da wakilai 325 suka jefa kuri'ar amincewa da ita, yayin da wakilai 306 suka ki amincewa da ita a kuri'ar da aka jefa jiya a Laraba. A ƙarshen watan nan ne babban jigon tattalin arzikin ƙasar China, mataimakin Prime Minister ƙasar Sin, Liu He, zai ziyarci Amurka don tattaunawa ta biyu kan hanyar da za a kawo ƙarshen cece-kucen da ke gudana game da harkokin ciniki a tsakanin manyan ƙasashen biyu masu arziki na duniya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China, Ga Feng, ya faɗa wa manayin labarai a birnin Beijing cewa Liu zai ziyarci Washington daga nan ranar 30 har zuwa 31 na watan Janairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Steven Mnuchin da wakilin ciniki Robert Lighthizer ne suka gayyace shi. Masu shawarwarin Amurka suna sa ran cewa taron farko da aka yi a satin da ya wuce a birnin Beijing don tattaunawar tsakanin bangarorin biyu ya nuna cewa kasashen za su iya warware matsalolin rikicin da ke ikatar da harkokinsu na ciniki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Waɗansu 'yan jamhuriyar Niger sun koka tare da neman gwamnati ta agazawa 'yan uwansu dillalan shanu da 'yan sanda suka kai wa sumame a makon jiya a birnin Lagos, bayan da wani barawan shanu ya nuna su cewa da su a cikin danyen aikin satar shanu a jihar Zamfara. Haruna Mammanu Bako ya aika mana da rahoton.
Ina na Muhammadu Wahidi.
To da wani gari kake?
Jibalbuza.
Jibalbuza. To gashi kana tafe da wani bakin labari, shi menene labarin naka?
To labari na no dai ga abin da same mu. Yanzu a sakon da nika san inyi a direct inda wanda san ya kamata in yi shi don wanda zai riga faɗa ma shugaban ƙasa zan faɗa ma sunana da komi na wakata ko sun sani kenan, ba ƙarya ta zane musu ba. Ga duke su mu can an danne su yi ƙoƙari su agaza mana ambasad ya zo ya hiddo mutanen ya bi duken nan.
Ambasad din na ina?
Na Niger.
Da ina?
Da a Lagos.
To
shi muke son ya je cece su. Bayani ga abin da yake a takkana an kai musu da dukiya ta Niger. Allah ɗaya san adadin komi da nan sun kwasa, mu ba mu sani ba. Sai Allah sai
su sun kwashi miliyoyi.
Su iko 'yan sanda na can su sun kwashi kuɗi duk sun kasa ga buhuna sun kalabar da mota sun kate da su.
To kamar miya musabbabin wannan abu?
Yanzu musabbabin shi wani ɓarawo na an ka kamo can an ka ce ɓarawo ne na shanu da Zamfara. Aka matso shi ya zaka nan ba bisa ƙa'ida ba, kai su wurin su ya gode su ya ce ga waɗanda suka kama shanu nan. Shi adalilin tsaida su, shi adalilin kwasa duke su.
Ya gode 'yan Nijar ko
ya so dan gadin masu duke mu wakilan shanun su ya zo gode ya ce su suka kama shanu. Kajo da an kai.
Kama akwai 'yan Nijar wanda an kama ciki.
Akwai mutanen mu ciki. Wanga da kaje na ga maka akwai dan ƙauyen gana na garin gana ku na kwannin nan. Kannan sunanan bakin wurin in caji da yannan su duka sunanan wurin nan.
Suna cikin waɗanda an kama?
Duk suna ciki. Suna tare.
Kamar 'yan Nijar mutum nawa an ka baku labarin cewa an kama su?
To wannan su abba su rarraba min ba guda nawa ne. Amma su dai 11 an kama. Nan gidan da an ka kamu namu hudu akwai. Wanda an namu nan. Wanda a wani da dukiya. Idan ba zuwa aka bi su tura musu na akai. In sun ka kare sai da su turu ba a zuwa.
Su da ma 'yan Nijar na da accan Lagos zamne.
Sai an ka tsaida hoton su tsaya wakilai. In sun ka sai da su turu. Hakan gane ake da su.
Yanzu an gane kamar miliyan nawa na an kare.
Wallahi ba a iya ganewa. ba su ko su da an ka kama ba su ingana kuma tunda cikin abuna aka shirya ana sa cikin buhuna ana jira ne tunda ne
yanzu kana ganin yallo ta kila inda ba su da hannu cikin wannan abin ana kama su tunda ba su da ne a gauri ba
to ai ka san shi dillali shi kun barawo in yin musu ko kowa gani ta shi kashi na shi kuma dillali in ka so ana ki kama ina an kai kinan bai san inda ake ba
to yanzu ba ku ya hankulin Allah ai bincike can Najeriya masu iko su ƙara bincike Allah yan gama bincike Allah za a sako mutanen
yo ai binciken su bai wanda ka dibin ma sai ka belin wanda ka kai dukkan sun kwasa a ce sai ka beli ko ka ga mutum sai ka ba da kuɗi sannan kai to ka ba da kuɗi a gwada maka shi ma da idan ka ba su buri fa
to zo wani mataki kun kada
yanzu matakin da mun ka dauka ni sako na gudana ni Alhaji Muhammadu Wahidi Jibale Buza in ba ku san ko na ba canya mai shugaban kasa da kai ne Muhammadu Wahida sunana katako shi binciki duk wanda aka katako wanda abba ne ya san ko ina ne tunda muna nesa gare su ba sani ba ba san da ƙarya da maganar banza ba ni an ka fara kai katako kaf gaba dai
to yanzu wannan matsalar da ta kwaro tunda an riga an kame mutane yalla ko kun ruga kun zo kun leko su ku gano halin da suke ciki kame yalla ta kila
yanzu cikin mutanen mu na can akwai sun ka tai wurin su sun tai wurin su shidda sun ka zo ko ganin su a hana musu shi yasa muka sai da mashi gaban kasa a sa baki ambassador namu na can shi tai shi shahiddo su shi bincike su abinda sun kai ba su yi sata ba ba a kai musu kan sata ba dukiya da Niger ta hita da gidan gona ta hita ba ta sata ta ba ba ta bare ta ba a taka na kawai barawo ya zo nuna su ya ce su shekama shanu kaji dalilin abinda ya faru banda shi babu ta magana gare su
to yalla ku kuna nan Niger yalla ba ku san can zanfara din yalla ko suna da wata mu'amala da waɗannan mutane ba
ba su da mu'amala da su dan dukkan Niger ga hannun su take zuwa duk sai ne ta tattara Niger hannun su take zuwa daga mutane namu su kamar zaman mu da kai ƴan uwa na a can ƴan uwa su a da dukiya su ka sai da su ka turo maka ba ka zuwa
ina ko in ce ka kamar kai ga naka tunani kana ganin kamar wani shiri ne an kai
a shiri ne in ba shiri ba mai kai za a kwashi har da aka aikin kuɗi ran nan sun kazo to kenan mi adil ne wannan aiki in ba minaci ba shi dai ne kawai kombin ne an ka haka na a cuce mutane
na to yanzu dai a takaice su waɗannan mutane yanzu dole in ba mahukunta sun kasa baki ba ba ku samu damar ku kai gare su ba
a ina in ba gwamnati ta sa baki ba ko dukiyar da an ka dauka ba su basuwa kuma sai sun wahar da waɗancan ma da an sake ka ruga da gudu haka suke nuni a rike dukiyar ka a wahar da ka in kan matso kenan an ka sake ka ta kanka za kai ko
yanzu dai ya tabbata mutum 11 an ka kama
sai an ka kama 11 su 11 an kama
cikin su mutum hudu ƴan Niger ka
wannan gidan namu nan na kauyen garin gana ko kilo uku ba su da nan ba dun nan nan ga ƴan usu nan baki wani ƴan canji
a gaida Haruna Mamman Bako masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 10:13 na safe ga shirin mu na gaba Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan ciwon bacci Ciwon bacci cuta ce da wani kwaro da ake kira tsetsefly ke yadawa sakamakon cizon sa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad dake aiki da babban asibitin Kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita barkanmu da warhaka.
Barkanmu dai.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar bacci wato sleeping sickness a turance?
To shi sleeping sickness cuta ne wadda daga sunanta mun ji sleeping sickness kenan tana sa bacci. Cuta ne wadda akwai wata kuda da ake cewa Glossina palpalis take yadar da shi tana yadar da wani kwayan cuta ne sunan kwayar cutan Trypanosoma ko Trypanosoma ridoinse ko trypanosoma gambiense. Idan kudan ta cije mutum kuma tana dauke da wannan kwayan cutan, shine zai sa mutum ya kamu da wannan shi cutan trypanosomiasis. Kuma kamar yadda nace, in mutum ya kamu da cutan kuma ba magance shi ba da wuri, yana iya sa mutum yayi ta yawan bacci. Shi yasa ake kiran wannan cutan sleeping sickness.
Banda wannan kuda ko kuma kwaro da yake cizon mutum ya haifar da wannan cuta, akwai wani abu da ke kawo cutar?
To musamman mafi yawanci waɗanda suke kamuwa da wannan cutan ta gudan suke samun shi, amma akwai kalilan da suke samun cutan daga wajen mama wadda take da shi ta bawa ɗanta da ke dauke a cikin ta kafin haihuwa kenan. Sai kuma akwai wayansu kalilan kuma da aka taba ambacin su lokacin ake na wayanda suke aiki a laboratory, dan suka yi kuskure suka sa shi ta jinin su, so suna iya daukuwa da wannan cuta, amma kadan ne. Amma musamman dai ta wajen gudan na ake samun cuta.
Menene alamomin wannan cutar? Wani alamomi mutum zai nuna kafin ma ya zo ya fara baccin har ta zama cutar bacci?
To shi alamomin wannan cutan kashi biyu ne. Daga inda kudan ya cije mutum na iya dan samu wani ciwo da ke fitowa kwanaki biyar zuwa sati uku bayan kudan ya cije mutum na iya ganin kaman ciwo haka a ta inda kudan ya cije shi. Sai bayan haka kuma mutum zai iya ga yana da zafin jiki. Shi wannan zafin jikin zai zo ya tafi yadda dai na malaria take yi, amma babban bambancin sa shine kana ta shan maganin malaria baka samun sauki. So zafin jiki na ciki, kasala na ciki, kumburin fuska, kaikayin jiki da kuma rashin son cin abinci, duka wayannan alamomin cutan kenan. Idan cutan bai riga ya taba kwakwalwa ba ko shine mutum zai bayyana wayannan alamomin. Amma idan ciwon ya dade a jiki har ya kai ga taba kwakwalwan kuma mutum bai magance shi ba, zai iya sa shi ya zo ya fara yawan bacci da rana, kuma sai ya kasa yin bacci da daddare. Sai kuma ya ga halayensa sun canza, baya cikin hayyacinsa, yana yawan fada, yana abubuwan da basu dace ba haka, har ya zo ya kai ma mutum ma ya fita a cikin hayyacinsa gaba daya, yana ma iya kaiwa ga mutuwa idan ba magance shi ba.
Kamar suwa a cikin mutane cutar tafi barazanar kamawa, shin manya ne, yara ne, tsofi ne, ko kuma yaya?
Yana iya kama kowa muddin mutum na zama inda ake samun kudin nan kenan, a karkara wayanda suke noma, inda akwai daji, wayanda suke zama inda akwai kudin nan, su suke iya samu kudin nan, da yaro da babba kowa ma na iya kamuwa da wannan cuta.
Kai maganar noma ko kuma wurin da akwai daji, a nan wannan shi kuda ko kuma kwaron yake rayuwa, shin akan same shi kamar a irin ruwan da baya wucewa?
Ba lalle bane, amma musamman dai ba wai yana taruwa inda ruwa yake tsayawa bane kamar na malaria, ba haka bane, shi a daji yake. Idan mutum kuma yazo yana zama kusa da wajen, sai ya cije shi. Shi kudan abinci yaje nema, ba wai shi yana yada cutan bane dai haka kawai, yana daukan cutan ne daga wanda ke da trypanosoma in a jikin sa, in ya dauka daga wajen mutum ɗaya sai ya kaima wani, su haka yake yadar da cutan. Kuma har da dabbobi ma yana iya daukawa daga dabba, shi amma wannan ana samun sa East Africa, yana iya daukowa daga dabba ya sawa mutum, kuma daga mutum zuwa wani mutum.
To a bayananka kai bayanin cewa uwa da ke dauke da cutar kuma tana da ciki, akwai yiwuwar cewa ɗan da ke cikin cikinta ya samu cutar kafin ta haife shi. To banda ta wannan sigar kuma, ta yaya mai cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
Kawai sai dai yadda dai muka yi bayani, sai dai kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kai ma wani, ko cin abinci tare, ko zaman takewa da mutane, baya iya yadar da cutan. A ce na sa riganka ko na yi amfani da kayanka, bai zai yadar da cutan ba, sai dai wannan kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kai ma wani. Sai yadda na ambata a baya, wayanda suke aiki a lab haka, sun suka samu accident haka, dauka sa jinin da ake amfani da shi, amma wadda ke da shi, ko kuma ma an taba magana wadda kamar aka diba jini wadda ke da cutan, za a sa ma wani jini, to shi ma ana iya yadar da cutan ta hanyoyi da ake yadar da shi.
To likita, menene illar cutar idan har ba a dauki matakin gaggawa ba? Dazu ka fara magana da kan kai ga mutuwa, da wannan shine ba a so.
Cuta ne duk wanda aka ce yana da ya kamu da cutan nan, ayyukokin shi na yau da kullum bai zai iya yi ba. Kuma in kai kuma ka saba kawo abinci gida, kaga in ba lafiya ba karfi, ba yadda za a yi ka kawo mai alinka abinci gida. Sai da muka ambata dazun nan, zai kai ga har mutum ya rame, musamman dai zai zo baya iya yin komai ne, So in ba za ka in ba ka iya yin komai kuma hanga magana ya baci kenan.
To likita tiddada dai wannan cuta ne da ake iya daukanta mai ita kuma kan iya yada ta. Ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar ko kuma misali idan akwai wanda ya kamu da cutar a gida ta yaya sauran mutanen gida za su yi mu'amala da shi kuma su kare kansu daga kamuwa da cutar.
Eh to shi wannan cutar dai muddin mutum ya ga bai da lafiya abinda yafi dace ya je asibiti a duba shi. Aka duba asibiti aka gano irin cutar ne shi lokacin za a san ya za a yi a kiyaye sauran mutane da samun cuta musamman dai wayanda suka san suna zama inda ake da cutar nan sosai dan ba a cika samun shi a birni haka sai dai kauyuka yadda muka yi bayani kuma yanda mutum za ya kare kanshi in noma kake yi a daina fita da yamma haka zuwa dare a daina fita in ma za a fita a amfani da safa da na kafa da na hannu a sa wajen aiki akwai chemicals ma da ake akwai magunguna da ake sawa a gona da suke kashe kudan nan suka kashe kudan kin ga bai da za a yadar da cutar ina ga hanyoyin da yake na sai dai wanda ke da shi ai kokari a magance nashi da wuri dan kar kudan yazo ya cije shi ya kaima wani domin idan kudan ko ya cije wanda bai da cutar kin ga bai da za a dau cutar ya ba wani amma sai ya cije wanda ke da cutar ne zai dauka yadar da wani amma hanyar da aka fi bi wajen rigakafin wannan cutan shine yadda za a yi a rage yawan kudin nan ta magunguna da ake sawa a daji ko a gona don a kakkashe kudin nan shine dai asalin yadda ake.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda kuma muka tattauna muka yi bayani akan cutar bacci wanda ake a turance ake kira sleeping sickness wanda wani kuda ko kuma kwaro da ake kira tsetsefla yake kawowa. Yanzu kuma kai tsaye zamu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace ko menene yasa in lokacin hunturu ya dawo kafafun mutane ke fashewa wato fasu. Wannan abin ana gadan sa ne? Sa'annan wasun zaka ga kafa ɗaya ne ke yin fasu. Wasu hanyoyi ne za a bi domin magance wannan abin? Daga baban gida Yusuf na fada ɗalibi a kwalejin ilimi na tarayya dake Gombe. Ta likita gare ka.
To shi cutar faso inda yanda ya fada lokacin sanyi aka fi samun shi kuma cikin aikin fata na mutum shine ya rike ruwa kai ya bari ruwa ya ta kaman moisture kenan so lokacin sanyi kuma aka lura za ka ga ko ina ya bushe sosai ya zama dry so abinda ke kawo fason kenan kafa zai zama ruwan da ke cikin ta yana saurin fita so yana saurin fitan ba wuyan kafan ya tsatsage kuma ba abinda ake gado bane yadda za a magance shine idan sanyi ya zo ana amfani da mai a yau da kullum aka yi wanka akwai duwatsu ma da ake sawa dan goge kafafuwan in za a yi wanka kuma aka gama gogewa sai a sa mai ko kuma wayansu wanda suke da shi suna iya neman ruwa mai dan dimi haka a sa gishiri a sa kafa a ciki a yi ta wanke kafa da ko da dutse din nan ko kuma a yi ta shafa mai bayan an wanke kafa.
Na'am to likita mai tambayar ya ce wanda wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso kafa ɗaya kuma babu ko me dalilin haka?
To wannan gaskiya ban san dalili ba sai dai mu saki sai dai we go and find out. Akwai cututtuka da yawa da zaki ga a jiki yake amma duk wanda make da shi a kafa ɗaya in kin duba ɗayan kafan akwai alamomi ba yadda za a ce wai tafi yawa a kafa ɗaya ne sai dai maybe tafi muni seriousness a kafa ɗaya amma mutane da yawa kafa biyu ne suke da shi.
To masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato
Dr. Ahmad Sagira
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijjo. Yace a yayin da zabe ke ƙara kawo jiki a Najeriya, muna kira ga duk wanda ya san bai karɓi katin zaben sa ba da ya hanzarta yayin hakan kafin lokaci ya ƙure. Domin dai katin zaben nan fa shine makaman talaka. Da shi ake yin amfani a zabi nagartattun shugabanni, sannan kuma a fatattaki bara gurbin shugabanni duk da shi. duk kuma wanda baya da shi a ranar zabe sunan shi dan kallo. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi nada sabon aiki din yan sanda Muhammad Abubakar Adamu da shugaba Muhammadu Buhari yayi hakan yayi daidai. Kuma hakan ya kawo ƙarshen masu cewa wai shugaba Buhari baya so ya canza tsohon inspector Ibrahim Idris saboda yana so yayi amfani da shi ya cimma burinsa na tazarci akan mulki a zabe mai zuwa. Da fatan zai yi gaskiya da rikon amana a aikin sa. Sako daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa. Wasika ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce tace salam sashen Hausa na murya Amurka. Gaskiya ya kamata gwamnatin kasar mu ta Najeriya ta gaggauta daukar matakin zama teburin sulhu da kungiyar malaman jami'o'in kasar wato ASU dan kawo karshen yajin aikin da suka jima suna yi. Domin shiga wannan yajin aikin da suka yi yayi sanadiyar tabarbarewa ilimin kasar. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa diran daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai maimakuku jihar Kebbi. Daga nan kuma sai wasika ta gaba mai cewa salam VOA Hausa. Ina kira ga ƴan uwana matasa da makauracewa shiga bangar siyasa da yawo da makamai da yage-yagen fastocin ƴan takara da doguwar caccab baki tsakanin magoya baya ƴan takara mabambantan jam'iyyu da zai iya haddasa rigima. Idan kana son dan takara ko baka son sa to kai gum da bakinka sai ranar zabe ka fito da katanka card reader ya yanke hukunci. Ya Allah ka kiyaye aukuwar duk wata fitina ka sa mu gudanar da zabuka lafiya. Sako daga Yusuf Yushi Opaki Isu Hundila. Wasika mu ta karshe a yau kuma cewa tai assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika rahoton da kungiyar Human Rights Watch ta fitar na shekarar 2019 wanda ke bayyana yadda ake take haƙin bil'adama a ƙasashen Saudiya da China bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda waɗannan ƙasashen suka yi fice wajen take haƙin bil'adama a cikin ƙasashen su. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina.
To a gaida Maryam Dauda da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
Wani dan harin ƙonar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manbij na arewa maso gabashin ƙasar Syria inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambaya game da abinda zai faru in har dakar Amurka suka janye jiki daga baki ɗaya. Shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ba da shawara wa shugaba Trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan. Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Koriya ta Kudu Yonhap ya bayyana cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa ya isa birnin Beijing na China kan hanyarsa ta zuwa Amurka inda zai zanta da ƙusoshin gwamnatin Amurka din akan yiwuwar shirya wani taro na biyu tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaba Donald Trump na Amurka. Prime Minister Britania Theresa May ta tsira daga Koriya da ake jefa akan amincewa da gwamnatin ta kwana daya bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya din suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewarsu da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da ƙasar ta daga kungiyar ƙasashen Turai na EU.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan Croft. Zahra Aminu fa yake cewa ku kwana lafiya ku huta lafiya.